بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أقول يا الله سبحانه وتعالى دي حدا معنى سافياتا لتنين بقوي قوة جمادى الآخرة شكرا تدبو ديادي دلي حدود سلاتين دبير bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine 7 ga watan 4 a shekara ta 2014 a lissafin miladiya. Wannan shine darasin mu na 71 a littafin Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ir shaitan na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Amma kun da gabata kuma mun tsaya a cikin ta'liqin malam mai ta'liqi wato malam Salih Ali Sheikh, zamu tashi inda yake cewa tatimma fit takfir bil masa'ib ne ko yawa. Wato wannan tatimma yana nufin cikawa da cika fa'ida dangane da abin da ya shafi kankare zunubai ta hanyar musifu. Idan musifa ta samu mutum, Allah ya jarrabe shi da wani abu na bala'i ko na rashin lafiya ko a jikinsa ko a rashin wani nasa ko uba ko ɗa ko mata da makamancin wannan, wannan musifa sababi ne na a kankare wa mutum zunubansa. Shine malami yake cewa al-masa'ibu kaffaratun lil khataaya bimujarradiha. Su musibu da suke faruwa ga dan adam to kaffara ne ga zunubai. Na shi wanda musifar ta auku gare shi bimujarradiha da aukuwar su kawai. Ma'ana daga musifar ta auku to an kankare ma zunubai. Shine abin da ke da bi mujarradi ha bata bukatar niyya, bata bukatar ma kasancewa an yi, baka bata da wani sharadi. Mana ba sharadin sai kai sai ya zama cewa kai ikhlasi sannan ka samu wannan kankarewar zunuba. Abin da ba za ka samu ba shine ladan hakuri idan baka yi hakuri ba. In kai hakuri kuma za ka samu lada, amma kawai a ce an kankare maka wani zunubi to daga musifa ta auku za a kankare ma zunubi. Sawa'un ka sani baka sani ba, kai niyya baka yi niyya ba, kana da laifi baka da laifi. Mun gane wannan? Wannan falala ce, babban sharadin ta shine imani, banda mumini ba mai samun wannan. Shine sake cewa gashi ad-dabitu huwa an yakuna mu'mina faqat. Ka'idar a cikin wannan shine kawai mutum ya zama mumini ne shi. In dai har mutum mumini ne to duk lokacin da musifa ta auku to Allah zai kankare masa wani zunubi daga cikin zunubansa. Wannan wata rahama ce wato da baiwa babba da mu kanmu ba mu san da ita ba, ko da mun san da ita dai ba mu cika tunani a kanta ba. Haka shi yasa idan musifa ta zo wa mutum idan ba ya san irin waɗannan abubuwan ba, sai kaga yana ta fagam-fagam, yana surutai, yana ƙunƙuni wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wanda kamata yi a ce ya yi haƙuri, ya bi matakan nan da mu karanta guda huɗu, ya yi haƙuri ya kuma yarda da abin da Allah madaukaki ya rubuta masa cewa ya same shi, ya kuma sannan ya gode wa ma Allah akan abin da wato ya masa na samun wato wannan dama. Sannan sai yake cewa amma huwa walau lam takhtur bi balihi kaffara Allah biha min khatayahu. Amma shi shi bawa wanda wannan abu ya same shi, ko da abin bai darsu a zuciyarsa ba, bai san ma an yi ba, to Allah madauki ya kankare masa zunubansa. Ma'ana baya bukatar a ce ka san an yi ko baka san an yi ba. In dai har musifa ta auku ko tuntube mutum yayi ko kaya ya taka ta shiga masa da bacin rai, ballantana babban abu a ce amma gobara kayanka sun kone baki ɗaya, gidanka ko wani da ya rasu, uba ya rasu, hatsarin mota, hatsarin babur, rashin lafiya gare ka ko ga ɗanka ko ga wani, kana samun wannan musifar kawai to an kankare maka wani abu na zunubanka, ba wai gaba ɗayan zunubai ba. Allah ne zai ɗau abin da ya so daga cikin zunubai sai ya kankare shi. Wannan kuma rahamarsa ce, shi ne yake nufi da wato kaffara Allahu biha min khatayahu. Allah zai kankare masa zunubansa da wannan musifa ɗin, lau ma khatara bi balihi, ko da bai darsu a zuciyarsa ba, ma'ana ko da baka ma san an yi ba. Lauma alima, ko da bai sani ba, fa min rahmatillahi bi hadhihi al-umma, yana daga cikin rahamar Allah da wannan al'umma, ga wannan al'umma din. Kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata, ما أصاب المؤمن من هم ولا حزن ولا وصب حتى الشوكة يشاقها إلا كفر الله بها عن خطاياه من خطاياه إتي باب وني قوة مصيفة ذات سامو مؤمني wannan musifar ko ta damuwa ta zuci ko ni bakin ciki ko wata wahala kai hatta kaya da mutun zai taka sai face Allah ya kankare masa zunubi saboda wannan bi hadin nan sababiyya ce ba ubdin ma'ana bi sababi hadhihi almusiba Allah madaukaki zai kankare masa wato wani abu na zunuban sa in an ce khataya jam'in khati'a ne to ana nufin zunubi amma in ana so a ce kuskure khata ake cewa ba khati'a ba khati'a zunubi khata'un kuma kuskure yawo a sai ce fal masa'ibu kaffaratu lil khataya bi mujarradiha ya sake dai nana ta mana ne wannan cewa dan haka dai su masifu wato suna kankarewa mutun zunubansa da aukuwar su kawai shine bi mujarradiha daga sun auku kawai musifar tana aukuwa to an kankare maka wani abu na zunubi as-sabru wajib shi ku hakuri wajibi ne tunda an yi umarni duk abin da Allah ya yi umarni a yi shi to ya zama wajibi tunda yace fasbiru to ku yi hakuri ko fasbir kai hakuri ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga fi'lu amrin ne fi'lu amrin kuwa yana nuna me wajibi ne ashe idan mutum musifa ta same shi tilas yi hakuri shi yasa aka hada abin da samun lada in kai hakurin kai da'a in ko kai da'a za a rubuta maka lada in ba kai hakuri ba kuwa kai fushi kuma baka yarda ma da abun ba to sai ka samu kuma zunubi a duk da cewa ita riba din mustahabbi ce ta wannan bangare kamar da dai muka yi wancan bayani to sai ce as-sabr wajibun fa in lam yasbir athima in har bai hakurin ba kuwa yayi zunubi za a rubuta masa zunubi cewa wane an jarrabe shi bai yi hakuri ba sannan yace walau lam yasbir lakinnahu la yujar haka ne ko a yawa yukaffar za a kamkare masa zunubansa walau lam yasbir koda bai hakurin ba insha Allah an gane bambancin wannan da wannan in musifa ta samu mutum ko yayi niyya ko bai yi niyya ba an kankare masa wani abu na zunubi ko yayi hakuri ko bai hakuri ba an kankare masa wani abu na zunubansa amma hakuri tilas ne don haka idan mutum yayi hakuri za a rubuta masa lada in ya ki hakuri tunda an umarce shi yayi in ya ki to yayi zunubi za a rubuta masa zunubin cewa bai hakuri ba amma duk da haka an kankare masa zunubi kun gane abun yau kankarar zunubin ba ta da alaka da hakurin ko rashin sa kawai za a kankare ko kai hakuri ko baka hakuri ba ka sani baka sani ba kai ikhlasi ko baka yi ba kawai sharadin ta ne zaman mu'mini ne inda imani to shikenan za a kankare maka zunubanka kaga kafiri bai samu wannan ba sai ke cewa ina ne lakinnahu la yu'jar illa bisabri amma ba za a bashi lada ba sai da hakuri yace hadha alladhi dallat alayhi al ahadith fi hadha al bab wannan shine abinda hadisai suka yi nuni gare shi a wannan babi wa huwa qawlu ammati jumhuri ahli al ilm kuma shine ra'ayin da yawa mafi yawa daga wato ma'abuta ilimi wato malaman addinin musulunci amma min jihati fi'lillahi jalla wa ala amma ta bangaren aikin Allah subhanahu wa ta'ala wannan dan can kamar yana magana ne da wani abu daban amma dai tare yake da wannan din dinda dai na shagiya mana cewa lafazin malam mai ta'liqin a cikin darasi yake haka ba za ka gane ba magana ce da ya tsaya tahririn ta wannan tana bin wannan da tasalsuli a afkar din ba sai dai mu kokari kawai mu fahimci abin da yake nufi za ku yi ne lokacin larabcin shi kansa ba a miƙe yake ba ba wai fa bai iya ba nake nufi yawa ban isa ba amma ina nufin tunda magana ce haka kamar yadda mutum yake da abokinsa ba tsayawa ya editin maganar ba to zai ga wani gun ya maimaita wani abu to shi kuma masu rubutawar tunda daga cassette ne kawai duk abin da ya faɗa din kawai sai aka rubuta shi kuma ta yadda a ce an rereye shi an je an kai masa ya karanta shi da kansa zai ce a wannan a cire wannan a cire to yana cewa amma min jihati fi'lillahi jalla wa ala amma ta bangaren wato aikin Allah subhanahu wa ta'ala fa huwa dhannu su'i bihi shi rashin hakurin lalle abin da yake nufi kenan in mutum bai hakuri ba to yayi mummunan zato ga Allah subhanahu wataala bi sifatihi ta bangaren sifofin Allah wa anna hadhihi ja'at bi ghairi hikmatin kamar yana ganin cewa wannan abin da yazo masa na musifa yazo ba tare da hikima ba ma'ana Allah bai yi hikima ba da ya dora masa wannan musifar in mutum bai hakuri ba wannan lisanu halihi ne ba wai haka ya fada da bakin sa ba amma lisan halinsa kamar haka yake nuna wa shi ake ce mai lisanul hali ai musamman tsakanin lisanul hali da lisanul maqali ko muna jin malamai suna fada abinda ka fada da bakinka shine lisanul maqali da bakinka ya fada abinda kuma aka fassara shi ta hanyar aikin da ka aikata ba tare da ka fada da baki ba sai a ce wani kuwa kaza din ne kamar yana cewa Allah kaza ne to ne shi ake nufi da lisanul hali musifa ta same shi yazo yana kunkuni ai kaga bai hakuri ba to kamar yana cewa Allah subhanahu wataala bai hikima ba au annahu ibtalahu huwa ko ya rika ganin cewa Allah ya jarrabe shi ne shi kadai wa taraka ghairahu ya bar wani sa bai jarrabe shi ba wani irin abin da zaka ji ina ga mana saudiya ko zaka wadanda ba musulmi ba suna yawan fada mutum ya ce wai wai ya Allah ya ni kadai zaka yi wannan bala'i musamman waɗanda ba musulmi ba waɗanda harkar abin duniya muhimmancin sa a wurin su ya wuce duk inda kake tsammani akwai wasu daga cikin mutanen da muke zaune da su a ƙasar nan mun sani waɗanda ba musulmi ba za ka ga su tunanin su suna ganin a ka'ida duk wanda ya talauce shi ya ga dama kawai su kawai dole ne kai kuɗi duk inda zaka je ka nemo shi sai kai don haka ana ga idan mutum ya waye gari ba shi da kuɗi a cikin kabilar su to kamar malalaci ne musifa ce ta auka masa kuma shi ya ga dama dole ya tashi ya fidda wannan musifa daga kansa ya yi ta ko sata zai yayi cuta yayi almundahana inda amanar mutane a hannunsa duk kawai dole ne sai ya kuɗi wannan kuma dai yana daga cikin abubuwan da wasu hatta daga musulmi suka dauka daga irin waɗannan mutane har aka samu wannan ta gefe wani gefen kuma musulmi da suka yadda da komai daga Allah yake to mu kuma sai wani abu ya shige mu mu musamman ina amanan ina musulmi ina nufin kamar in ce musulmi Hausawa musulmi ɗan arewa yaddar mu da kaddara sai ya wuce iyaka har muka nema mu shiga jabru mun san jabru ai jabru ka yadda kawai mutum ya kaddara cewa ai Allah madaukaki duk abinda ya dora masa ko kuma mutum ya aikata to haka Allah ya sa shi yayi don haka sai komai sai mu ce ai haka Allah yayi na'am haka Allah din yayi to amma akwai abubuwan da ya kamata a ce mun tashi mun neme su ba za mu nema ba sai mu zauna sai mu ce a shikenan haka Allah ya kaddara musifa ma ta faru ba musifa ba kai laifi mutum yayi laifi sai ya ce ai haka Allah ya kaddara wannan dama mun san shi mun yi magana akan sa ba dai to amma kuma hanyar neman abinci yadda mu anan bangaren mu na wannan kasa muke da sakaci mutum ya zauna ba zai karatu ba kaga yaro ya gama secondary yana da damar da zai je koyi wata sana'a kafin result din sa ya fito ya samu shiga jami'a in yaga yayi kyau in bai kyau ba ya samu hanyar da zai gyara wato takardun kamar da ake cewa in an fadi mathematics english din da sauran abubuwan da ake bukata sai kaga mutane yara daga an gama secondary to an zauna ka dauki rayuwarka gaba ɗaya ka dora wa mahaifinka ko yayanka ba abinda zaka yi sai dai ka wanke goma ka tsoma biyar kullun a ci da kai a gida wannan ba zaka same shi ba sai a al'ada irin tamu in a wasu al'adun ne zaka ga cewa kowa zai bazama duk inda zai nemi abu zai nema wannan kuma shine halin da ya kamata amma kuma zafin neman ba shi kadai ne ke haifar da samun ba kamar da Bahaushe ke fadi amma kuma laifi ne ka zauna baka nema din ba baya cikin koyarwar musulunci mutum ya zauna ya ce ai shi kawai tunda dai Allah ya rubuta masa tunda za a haife shi tun ma da aka busa masa rai an turo mala'ika ya rubuta arzikin sa don haka shi kawai zai zauna a gida ko ya fita ya nema ko bai fita ya nema ba ai abu zai zo wannan rashin hankali sunan sa ba kuma bin shari'a bane shari'ar saba mata ne ka zauna kai irin wannan aqidar wajibi a tashi a nemi aiki meye abun kunya idan saurayi kafin takardun sa su gyaru ya tafi jami'a ya je wurin masu yin takalma ya koyi yadda ake sassaka ake yin sakar abin nan takalma din nan ko ba za ka ce in ka ga dama ka kira shi ka je gun baduku ya koya mu a yanzu akwai tsarin da baka ce masa baduku din ba a zamanance ana yin takalma irin wannan na leda da ake cewa na fata akwai damar da za ka je ka koya gyaran agogo ma sana'a ce kai duk abin da za ka zauna gun wani ka samu dan wani tsarin da za ka zama karkashin wani ya koya maka makanikanci injinan nan yanzu na China da suka abaibai ko wannan gida akwai ka koyi yadda za ka gyara shi ana kawo maka kana gyara ya fi ka zauna kullun aikin ka bal da fada da abokai da a fada a unguwa yau an tashi daga bal wannan yayi naushi wannan wannan ya zagi baban wannan a zo a zauna a unguwa ba kuma aiki ba komai sai a zo a ja ku wasu su zo su yi amfani da ku siyasa ta zo a ba ku kwaya a sha a yi ta zagin mutane wannan ba za ka same shi ba sai a irin waɗannan wuraren namu kuma ya kamata a ce mun fidda kanmu daga wannan yanayi akwai abubuwa da suke bukata na saman mu su yi shugabanni wannan gaskiya ne amma akwai abin da kuma wajibin mu ma dole mu yi shi in ba mu ba muka zauna da wannan irin zuciyar ta lalace hakikatan ba za mu taimaka wa kanmu ba ballanta na al'ummar mu koyi hakuri wannan dai dole mu gaya wa kanmu gaskiya ce da ba ta da dadin ji amma kuma dole ne Allah madauki bai halicci mutane kawai ka zo ka dora wani nauyin ka ba ko ka rika jin haushin sa bai taimaka maka ba wannan duk al'ada ba ta da kyau yawa Allah subhanahu wa ta'ala ya dora kowa ya je nemi abin sa wajibi ne mutumin da Allah ya hore masa ya taimaka ya fidda haƙƙin talakawa a cikin dukiyarsa wannan shine zakka duk abin da ba zakka ba kuwa nafila ce mutum zai yi domin ya samu lada to in bai yi ba kar a ga laifin sa amma dai yana da kyau shi din ya taimaka ya zama mai tausayi amma kada ya zama cewa na kasan kullun su dorawa masa kullun kaga wani ba shi da aiki sai kofar gidan wannan yau matarsa ta haihu gobe ta saki haihuwa jibi ta saki haihuwa kaga wannan ba hali ne mai kyau ba yawa tumasanci da bara harka ce da take kashe zuciya ta sa mutum ya zama ba shi da mutunci hatta a idan mutane kuma Allah madauki bai halici dan adam dan ya zo ya lalata mutuncin sa ba duk yadda Allah ya yi ka baka san abin da Allah ya rubuta maka na arziki ba wani yayi karatun bai karatun ba Allah ya rubuta masa zai samu arziki ba magana karatun bane kai karatun sababi ne kai shi kansa neman sababi ne don haka mu riki sababin in muka riki sababin to sai mu tawakkali ga Allah subhanahu wataala shine mai kawo arziki sai kawo mana to mun shiga wani abun kuma babban abu dai shine wajibi mutum ya san cewa kada ya zaligi Allah subhanahu wataala akan abin da ya dora masa ya rika ganin Allah ya yi masa musiba wa taraka ghayrahu ya bar wani bai masa ba wa anna ghayrahu aula minhu har ma wani ya rika ganin cewa ya Allah to ai wane da shi aka yi wa wannan musifar da ya fi cancanta fiye da ni kaga baka gaya wa Allah me ya kamata ya yi a cikin halittarsa wannan akwai shi yasa aka kira shi adh-dhannu su'i ko dhannu sau'i mummunan zato ga Allah subhanahu wa ta'ala mutum ya rika irin wannan yace wa hadha qallaman yaslamu minhu yace wannan kadan daga cikin mutane ne suke tsira daga wannan daiwa daga mutane in musifa ta same su kafin su yi hakurin sai ga sai sun danyi wannan abun haka ko a zuci ko ba haka bane wani sai ya danyi fadi wata kalmar haka to yau dai musibar kuma yau kaina ta zo haka ana samu ko ba a samu yau kowa san zuciyarsa to yace kadan ne zaka ga mutane da ba sa yin wannan shi hadha ma radiya an fi'lillahi wannan kaga ma dinnan nafiya ce lam yarda yake nufi ma'ana wannan kaga mutumin bai yarda da abin da Allah madaukaki ya aikata ba shi ko Allah ba a ce masa me yasa kai ko la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun Allah ba a tambaye sa ya Allah me yasa kai haka su mutane su ake tambaya wane me yasa kai kaza Allah ya fi karfin mu tsiye shi mu ce dan me ya Allah kai mana kaza Allah ba a yi masa haka amma shi ne zai tsiye mu ran tashin alkiyama ya ce me yasa ku kai kaza haƙƙin sa ne domin mu bayin sa ne mun fahimci wannan yawa so yace wannan mai irin wannan bai yarda da aikin Allah ba zanna billahi zanna sau'i yayi wa Allah mummunan zato ma yace ar-ridha bil musiba fi nafsiha rida da wato mutum ya yarda da musifa a kashin kanta wa an yanshariha sadruhu laha ya zama cewa kuma zuciyarsa ko kirjinsa ya bude da wannan ya zama cewa duk abinda ya faru gare shi kirjinsa ya karbi abin zuciyarsa ta yi shiru ta hakura ba ta yi kunkuni ba ba ta yi wata magana marar kyau ba yace fa in kalifat nafsu in zuciyarsa ta gajiya ta kasa hakuri ta ji nauyin abin wa adda hadha fi'la al-musibati alayhi bifaqdihi lilwalad aw faqdihi liabihi ya lissafa wannan a matsayin wata musifa ce a kansa ta bangaren rashin da ko rashin uba misali wani dan sa ne ya rasu ko uban sa ne ya rasu wa nafsuhu man sharahat amma zuciyarsa bata wato karbi abin ba zuciyarsa ko kirjinsa bai bude yayi hakuri ya karbi wannan musifa ba lidhalika ga wannan wa yakrahuha yaki abun wa yakrahu ma hasala lahu yaki abin da ya auku gare shi hadha ma radiya bil musibati fi nafsiha to wannan mutumi bai yarda da musifar ba a kashin kanta kun ji da larabci ko kuma ne na ambata mana to mu kyale alhamdulillah dai kun fahimci abin da yake nufi wajibi mutum ya zama yayi hakuri kuma ya yarda da abin da Allah subhanahu wataala ya kaddara a kansa yarda da ban kuma kace ka zauna bakai riko da sababin da zaka fita daga cikin wani wata damuwa ba shi kuma wani abu ne daban dole mutum ya tashi ya fidda kansa gurgudan abin da zai iya a ikon sa na dan adam ya fidda kansa daga kaskanci yayi aiki ya samu abinci ya samu har ma ya taimaka ma wani in ko musifa ta zo da tafi karfin sa to sai ya hakuri yayi dangana ya yadda cewa Allah haka ya rubuta masa amma kuma kada ya kafa hujja da wannan abu musamman idan laifin sa ne abin da ke laifi ba a kafa hujja da shi to yanzu zamu dawo cikin littafin malam ibn taymiya al-furqan mu ji dama abin da ya fidda mu maganar da yayi ne akan masu kafa hujja da kaddara a bangaren saban Allah to shine shigar da mu wannan magana yanzu zamu dawo sai ce wa amma ahlul baghi wad dalali fatajiduhum yahtajuna bil qadar bayan ya gama magana akan wadanda suke yadda suke hakuri sai ce amma su ma'abuta bagi zalunci wad dalali da bata fatajiduhum zaka same su yahtajuna bil qadari idha aznabu zaka gansu suna kafa hujja da kaddara in suka aikata zunubi wattabu ahwa'ahum suka bi son zuciyarsu wayudifuna alhasanati ila anfusihim suna dangana ayyukan kirki in suka aikata suna dangana su ga kansu cewa su ne suka yi amma in suka dangana zunubi sai su ce Allah ne ya kaddara musu wannan kun ga zalunci ne yawa idza an'ama yawa ila anfusihim idza an'ama alaihim biha in Allah ya yi musu ni'ima da yin aikin kirki shine alhasanat zaka idan mutun ya aikin kirki ya bada taimako an gina masallaci an gina makaranta ya taimakawa marayu ya taimakawa fakirai yayi kaza yayi kaza ya aikata yayi na filfili sai ga yana jin wani alfahari ya ai dama mu kaza kaza sai wani karin bayani ya taliki amma idan zunubi yayi fa sai ga yana cewa to ai wallahi ka san shi dan adam ajizi ne dama haka ko ba haka muke ba in yayi aikin kirki yanzu ya ce ai dama mu kaza ba zai dangana cewa ni'imar Allah ce falalar Allah ce ta kaddara masa ya zama mutumin kirki ya aikata abu kaza ba amma idan ya aikata mummuna nan da nan sai ya dora wa Allah da ka san dan adam dama shi ajizi ne to ajizi ai Allah ya hana ka ya ce kar kai to dan haka ba a kafa hujja da kaddara a babin zunubi kama qala ba'dul ulama kamar da wasu daga cikin malamai wani yake cewa anta inda ta'ati qadariyun wa inda al-musibati jabariyun yana ga yawa mai irin wannan aqida yace masa ka ganka a fassara aqidan nan ko wannan abin da kake aikatawa in ka aikata a da'a to sai ka ƙaryata ka dauki abin ka danganawa kanka cewa kai kai ba Allah ne ba shine kadari in ka aikata da'a kai kadari ne me ma'anan kadari dan mazhabar qadariya me aqidar ayyan mazhabar qadariya dangane da kaddara yawa ko da kaddara kore kaddara yake nufi anan ba imani da kaddara ba ana kiran su kadari amma al-qadariyya saboda korewa kaddara wannan yana magana dama da mu'tazilawa da makamantan su domin aqidar su suna cewa ayyukan kirki da ayyukan banza da dan adam yake aikatawa ba ruwan Allah a ciki dan adam shine khaliqu af'alihi shi ya halicci ayyukan sa ba Allah ne ya halicci aikin ba in ka zama mutumin kirki yau kana zuwa masallaci kai ka so kai kai abin ka ba ruwan Allah Allah ma bai san zakai ba sai bayan kai in ji wasu daga cikin su idan kai nafila kai azumin nafila ka taimaka wa wani ka taimaka wa wani kai haji kai dai abubuwan alheri to duka kai ne kaga dama kai shi ba ruwan Allah haka nan idan kai mummunan aiki a wurin su shi ma duk ba ruwan Allah kai kai abin ka don haka su sun yadda za a yi mutum azaba akan duk abin da ya aikata kunga waɗannan su kadariya ne ba su yadda da maganar kaddara ba cewa dan adam shine kwata kwata responsible ga abin da ya aikata sawa'un mai kyau ko marar kyau kuma ba ruwan Allah Allah ma bai halicci abin ba sai bayan wai bawan Allah ya aikata abin shi yasa suka zama mushrikai a wannan gefa saboda sun yadda akwai wani mai halittar aiki banda Allah shi yasa malami suke kiran su majusu hadhihi al-umma kamar yadda kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a wani hadisi a ɗaya gefan kuma yan jabariya su kuma mai aqida su su duk abin da ya faru sai su dangana wa Allah da na kirkin da ba na kirkin ba su ce to haka Allah ya yi da mu yadda ka san gashi in an kada iska ai wai haka bawa yake gashi ko in ya taso iska ta kada shi sai inda iskar ta yi da shi to haka suka dauka wai bawa yake wannan su ake ce mai yan jabariya to shine malamin wanda iya irin wannan aikin in yayi abin kirki ya dangana wa kansa in yayi mummuna ya dangana wa Allah kaga ya zama me a bangaren aikin kirki ya zama dan kadariya ya ƙaryata kaddara bai yadda da kaddarar Allah ba a bangaren mummunan aiki kuma ya zama dan jabariya ya dora wa Allah ne mai musulfi da fatan mun gane wannan a ka'idar daidai kuwa me ya kamata mutum yayi in ya aikata aikin kirki in ya aikata aikin banza duka Allah ne ya halicce su amma shi ya aikata su da zabin sa zabin nan da Allah ya bashi zabi da hankali na tunanin ya zabi ya kaza mai kyau ya zabi ya kaza marar kyau to akan sa aka gina bada sakamako akan sa ne za a bashi sakamako a bashi lada a bashi kuma alhaki amma ba za a dangana wa Allah fi'ilin bawa ba fi'ilin bawa makhluqul lahi ne amma fi'ilul abdi Allah kun gane wannan aiko mun taba wannan bayani yau akwai bambanci tsakanin alfi'lu wal maf'ul kamar yadda yake akwai bambanci tsakanin alfa'ilu wal maf'ul ko yawa akwai Allah subhanahu wa ta'ala shine al-khaliqu khaliqu kulli shay'in wallahu khalaqakum wama ta'malu Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halice ku da abin da kuke aikatawa sannan amma duk da haka ku kuka zabi ku yi aiki kaza na kirki don haka za a ba ku lada ku kuka zabi ku yi aiki kaza marar kyau don haka za a rubuta muku zunubi ai wannan ba shi da wahalar a gane shi amma duk wannan din duk da ku kuka zaba to bai fita daga sarautar Allah ba domin Allah subhanahu wa ta'ala shine sarki shine mamallaki shine mahalicci babu dama a cikin halittarsa a ce akwai abin da bai san shi ba kun gane wannan abu yau don haka akwai bangare ne na imani da rububiyya ka dangana masa cewa komai ya sani komai shi ya halicce shi yasa rukunai ko martabobi na imani da kaddara guda hudun nan wajibi kowa ya rike su insha Allah kowa ya rike su anan dan mun taba yin su ba sau dai ba kowa ya haddace kowa nake nufi ba martabobin imani da kaddara guda hudu ba sau dai ba muka tattauna su anan imani da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya sani duk abin da za mu aikata na kirki ko na banza to Allah ya san da shi mun yi da haka duk abin da za mu aikata na kirki ko na banza Allah ya rubuta shi tun alauhil mahfuz duk abin da za mu aikata na kirki ko na banza Allah ya so aukuwarsa ma'ana ya nufi a same shi na kirkin yana da alaka da iradarsa shar'iyya da kauniyya na banzan yana da alaka da iradarsa kauniyya wadda ita ce mashi'a bai da alaka da iradarsa shar'iyya domin mashi'a ba ta kasuwa zuwa kashi biyu na gaya mana ko mashi'a ɗaya ce amma irada ita ce take kasuwa irada kauniyya da shar'iyya mun taba wannan nan in dai ba ku manta ba to wannan gefe kenan na hudu wajibi ka yadda cewa duk abin da ka aikata na kirki ko na banza Allah ne ya halicce shi domin shi ne mahaliccin komai ba zai yiwu a cikin halittarsa a samu abin da ba shi ya samar da shi ba wai kai ne ka samar da shi bai ma sani ba sai da ka samar da shi kamar yadda ƴan su kadariya suke faɗi wajibi mutum ya dada waɗannan in ku rike su da larabci za ku haddace al-ilmu wal-kitabatu wal-khalqu wal-mashi'atu ko al-ilmu wal-kitabatu al-mashi'atu wal-khalqu duk ɗaya wannan magana tartibi ne maimaita ku rubuta al-ilmu wal-kitabatu wal-mashi'atu wal-khalqu da ilimi da rubutu da mashi'a da halitta to idan baka rike waɗannan ba baka fahimce su daidai ba to zaka samu takhabbuti da rikici da buge-buge da fagamniya a babun wannan na imani da kaddara to zancen dai da muke shine wani malami ne yake gaya wa mai irin wannan hali na idan yayi aikin kirki ya dangana wa kansa idan yayi mummuna ya dangana wa Allah yace ah kai ka zama dan kadariya a babun aikin kirki sai ka dangana wa kanka cewa kai ne mahalicin aikin ka amma a babun mummunan aiki sai ka dangana wa Allah ka zama dan jabariya kun gane insha Allah ai madhhab ayyu madhhabin nan ayyu ne ayyu madhhabin wafaqa hawaka ta madhhab ta bihi din madhhabar da ta dace da son zuciyarka sai ka dauka ka shige ta ka rike ta a matsayin madhhabar ka wa ahlul hawa wa ahlul huda war rashad su kuma abutan shiriya shiriya ta ilimi da shiriya ta aiki shine al huda war rashad na'am wa ahlul huda war rashad ma abuta shiriya a ilmance da ma abuta shiriya a aikace idza fa'alu hasanatan shahidu in'amallahi alaihim biha in sun aikata kyakkyawan aiki to suna halarto da suna gani Allah ne ya musu ni'ima suka aikata wannan in ka zama mai da'a kullun kana zuwa masallaci ana sallah da kai kana nafilfili sawa'un na sallah ko na azumi kana taimakawa marayu kana taimakawa mutane dai mabukata ka zama mutumin kirki to kana hango cewa hadha min fadli rabbi wannan falalar ubangiji ce a kaina alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah wannan shine tauhidi sai ka dangana cewa wannan ni'imar da ka samu kanka a ciki cewa ka zama mutumin kirki to ni'ima ce daga Allah shiriya ce daga Allah Allah ne ya shiryar da kai mun gane wannan yawa wa annahu huwa alladhi an'ama alaihim kuma cewa Allah subhanahu wataala shine wanda ya ni'imtar da ya wannan wato ni'ima akan ka ka zama mutumin kirki waja'alahum muslimin ya sanya su musulmi dan haka zaman ka musulmi falalar waye kai ne ka kagi ka zama musulmi da Allah bai dama mutum zai zama musulmi ba law sha Allah ma ashraku haka ya faɗa dangane da masu shirka da Allah ya so da ba su zama mushrikai ba don haka Allah ya so wa kowa wani ya zama musulmi wani ya zama kafiri amma nan mashi'a ce wace kauniya ce yawa alhamdulillah kun gane mashi'a ce kauniya ba shar'iyya ba yawa ya so wannan ya zama huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun waminkum mu'min ai Allah subhanahu wata'ala shi ya halice ku ya sanya wasu suka zama musulmi wasu suka zama kafirai amma zaman ka musulmi din nan shiriya ce daga Allah kuma nuni ne maka da ya nuna maka hanyar ga hasken alqur'ani ka karanta ka yadda da shi yaddan nan da kai da alqur'ani da aka nuna maka hujjojinsa kai ka zabi ka yadda ba tilasta ka akai ba mun fahimci wannan to ta nan bangaren ka zama mutumin kirkin ka samu lada kuma ka gode wa Allah akan wannan ni'imar ta nan yake shigowa wanda kuma ya zabi ba zai yadda ba ai shi yake amma an nuna masa gaskiyar ga Qur'ani nan da hasken sa ka karanta ka fahimta to in ya ƙaryata bai yadda da manzon ba da ya kawo ko bai yadda da maganar bai ce a wannan shi ba zai yadda ba kaga ai shi ya zabi ya kafirta amma Allah ya rubuta ya sani ya rubuta ya nufi ya kuma halicce shi a matsayin kafiri mun gane wannan shi kuma mutumin kirki Allah ya san zai zama mutumin kirki musulmi Allah ya rubuta a lauhul mahfuz cewa zai zama mutumin kirki musulmi Allah ya nufi wannan mutumin ya zama mutumin kirki musulmi nufi kauni mun gane wannan sannan kuma ya halicci wannan bawan Allah a matsayinsa shi ma musulmi da fatan mun gane muwafaqar wannan mutumin da ya zabi abin kirki ya bi shi kuma ya dace da iradar Allah subhanahu wataala shar'iyya insha Allah dai an gane wadannan yau to muje sai yake cewa waja'alahum muslimin waja'alahum yuqimuna as-salah wa alhamahum at-taqwa Allah ya sanya su musulmi ya sanya su sune masu tsaye da sallah kuma ya sanya su ya kimsa musu wato takawa a zuciyarsu wa annahu la hawla wala quwwata illa bih kuma suka yadda da cewa babu wani karfi babu wani wata dabara babu wani karfi sai da Allah subhanahu wata'ala fazala anhum bi shuhudil qadar al-ujub والمن والاذى dan haka da shuhudin alqadar imani da kaddaran nan da suka samu a zuciyarsu taga imani taga kaddara ta yadda da ita wannan abun sai ya gusar musu da ujubu jiji da kai ya gusar musu da wato abin nan gori ga wanda suka yi wani abun alheri su rika gori da shi ya gusar musu kuma da cutarwa idan mutun kai masa wani abu kuma kai masa gori ko dan ka amfanar da shi a ka dauki cewa duka ni'imar Allah ce Allah ne kai ma ya baka har ka ce mu kama wani kada ka rika ganin cewa ni ne na mallaki kaza ni ne mai kudi ni ne nayo wani kaza ba dan mu ba ai ba za ka iya motsawa ba ina za ka iya zuwa ba abinda za ka iya ba dan ni fa na tsaya maka ba wannan maganar mummuna ce bai kamata musulmi ya rika fadin wannan ba duk abin da ka gani a gunka da gun wani Allah ne ya masa ba kai bane kai sunanka sababi in kai masa kai ne don ka samu lada domin wannan dukiya ajiya ce Allah ya bar a hannunka ba mallakarka ba shi baka zo da ita ba haka ka zo tsirara wannan duniyar ko akwai wanda ya zo daga lahira ya zo da kudin sa haka Allah madauki ya sa uwarsa ta haife shi da jaka tare da shi ya fito shikenan aka bude haka daloli babu duk wanda ya samu kudi a nan duniya samu duk wanda ya samu mulki a nan duniya samu kuma a nan zai fita ya bar su da fatan mun gane don haka mutum ba alfahari da wani abu da ya aikata ko ya aikata aikin kirki to kare alfahari kada ya mutane gori cewa ba dan nema kaza ba me zaka iya yi kai dinwa wannan kalmar ba ta da kyau Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu don haka kullum idan mutum yana dangana abubuwa zuwa ga Allah Allah ne mun kaza na alheri Allah ne mun kaza na alheri to ba zai samu jiji da kai ba zai samu gori da kuma cutar da mutane ba wa idza fa'alu sayyi'atan in ku suka aikata miyagun ayyuka mutum ya aikata wani zunubi istaghfirullah wa tabu ilayhi minha shikenan sai su nemi gafarar Allah kuma su tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala daga wannan zunubi da suka aikata fa fi sahihil bukhari ya zo a sahihil bukhari عن شداد بن عوس دغ شداد بن عوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي سيد الاستغفار ان يقول العبد كنت بجين سيد الاستغفار استغفاري ينا ده شغبانسا استغفاري استغفاري لفظين استغفاري ينا ده شغبا اكوي جاغورا shine sama da kowane istighfari duk istighfarin da zaka yi to ga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi shine sayyidu a cikin istighfarin ma daban-daban kace astaghfirullah 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 alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh duk wannan istighfari ne aiko to sayyidul istighfari shugaba a istighfarin gashi zamu ji wannan haƙi ne akan kowa ya rubuta shi ya haddace ga masu littafi a hannu su rubuta wanda ba su da shi ku rubuta ku kofa daga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yauwa an ba wa kowa lasin ya karanta shi ya haddace ba sai ka je gidan wani an baka ba yauwa daga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabin Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa sayyidul istighfari shugaban istighfarori baki daya an ya qula al abdu shine bawa yace Allahumma anta rabbi لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي ابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت من قالها اذا اصبح مؤمنا بها موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنه to kunji daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tallan aljanna ta hanyar istighfari wace istighfari ba kyau babu wanda ya fada to ga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gangariya da isnadi mai kyau a sahihul bukhari annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya fada kuma ga ladan tare da shi muji fasar annabin Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutun yace Allahumma anta rabbi ya Allah kai ne ubangiji na kaga tun daga nan ka da kai ne kasa ba so kake ka karanta wani istighfari ka zama Allah ba babu istighfari da za ka karanta ka zama Allah dawo kasa kai bawa ne ka yadda kuma Allah shine mahalicinka don haka kace Allahumma anta rabbi ya Allah kai ne ubangiji na la ilaha illa anta babu abin da ya cancanta abauta masa sai kai khalaqtani kai ka halicce ni wa ana abduka ni kuma bawanka ne wa ana ala ahdika ina kan alƙawarinka wa wa'dika duk dai da alƙawarinka mana ina kan biyayya ga abin da ka dora min da yarjejeniyar da muka yi ta fitira tunda ne yadda kai ne ubangiji da kuma duk abin da ne alƙawari zan aikata da sunanka to ina kan wannan alƙawari mastata'atu gurgudan iko na kudu ba wata hikima a nan wuri abinda Allah ya dora maka kace mastata'atu gurgudan abin da zan iya ina kan haka gurgudan abin da zan iya a'udhu bika ina neman tsarin ka min sharri ma sana'atu daga sharrin abin da ni na aikata kaga bance min sharri ma sana'ata ba abin da ka aikata ba Allah la yunsabu ilayhi sharr ba a dangana masa sharri a ayyukansa ayyukan Allah babu sharri sai dai a samu sharri a cikin makhluqatin Allah mu mune makhluqati mu sai mu aikata sharri amma Allah baya aikata sharri ai mun sha magana akan wannan ko hatta shaydan da Allah ya halice shi halittar tasa ba sharri bace amma shi shaydan din shine mai aikata sharri mun fahimci wannan ai kuma alhamdulillah inda ba kuma ta ba mun taba tsaya mun yi bayani mai tsawo akan wannan ba sau ɗaya ba ma ba sau biyu ba yawa to sai yake cewa a'udhu bika min sharri ma sana'tu sana'tu haka za ka karanta karka ce sana'ata in ka ce sana'ata ka bata komai ka lalata yawa a'udhu bika ina neman tsarin ka daga sharrin abin da ni na aikata shi abu'u laka ina tabbatarwa ina ikrari ina i'tirafi shine abu'u ai a'tarifu ina acknowledging na yadda na tabbatar a kaina ina confessing laka gare ka bi ni'matika alayya da ni'imomin da kai mini ka gani ni'imomin duk da kai mini ya Allah na yadda cewa kai ne kai min su babu wanda ya min su wa abu'u bi dhanbi ina kuma i'tirafi ina yadda da cewa na gamsu cewa ni ne mai laifi na yi zunubai ya Allah na yi zunubai iri iri faghfirli don haka ya Allah ka gafarta mini fa innahu domin ko yadda sha'anin yake wannan ana ce masa damiru sha'an domin ko yadda sha'anin yake shine la yaghfiru dhunuba illa anta babu mai gafarta zunubai sai kai babu mutum babu aljan babu wata bishiya babu wani dutse da zai gafarta wa mutum zunubi Allah shi kadai shike gafarta zunubi to wannan shine karshen sayyidul istighfari sai mu rubuta mu haddace to annabi sallallahu alaihi wasallama sai shi man qalaha duk wanda ya faɗi wannan kalmomin idza asbaha in yawayi gari ma'ana da safe muqinan biha yana mai sakan kan cewa baya kokonto dan Allah mai abin kokonto a cikin wannan nan ce akwai to ka fada da yaqini to kun ji sharadin amma fa kar ka fada hankalinka ma baya wuri dan yana daga cikin sharadin addu'a ta karbu hudurul qalbi zuciyarka ya zama tana tare da kai lokacin da kake addu'a Abdullah bin Abbas yana cewa Allah baya kallon mutum da yake addu'a alhali zuciyarsa bata tare da shi. Haka Saudiya zaka ga muna ta addu'a ya Allah kaza ya Allah kaza mutum yana haka yana addu'a yana kallon wani abu. Akwai buƙatar duk lokacin da zaka yi addu'a ka risina ka nutsu ka tabbatar fa a gaban mai baiwa kowa komai yake take babu wanda ya kai shi ƙarfi babu wanda ya kai shi dabara duk abin da ya yadda shine mai faruwa don haka ka daga hannunka ya Allah ka bani kaza ya Allah ka bani kaza baya bukata sai kai da larabci ka roke shi ko da Hausa to wannan ana so ka haddace ta da yadda take da larabcinta ka roki Ubangiji kuma kana da yaqini yaqini baka kokonto akan abin da ke ciki to duk wanda yayi wannan famata min lailatihi sai ya mutu a wannan daren ma'ana daren da zai zo in ka karanta yanzu da safe in dare ya zo sai ka mutu ko kafin ma daren ka mutu bayan ka faɗi wannan yace da khalal janna sai zo da sigar madi kawai ya shiga aljanna wanda duk ya mutu bayan ya faɗi ya karanta wannan istighfarin da yaqini kun ga sharadin fa babba ne fa da yaqini banda kokonto to insha Allah an shiga aljanna to Allah samu aljanna wa fil hadith sahih na na'am dama ai shi yasa ya kawo hadisin domin dama ai duk inda ibn jami'a ga ya kawo wani abu istishhadi ne akan wani abu da ya faɗa a baya bayan zai gama maganar wanda idan aikin alheri ne sai ya dangana wa kansa ko in kuma mummunan aiki ne sai ya dangana wa Allah to sai kawo wannan wannan yana nuna maka me a ciki da zai rusa waɗancan abubuwa biyu ne na farko abu'u bi ni'matika ila abinnan alayya wannan kalmar da zaka faɗi cewa ina i'tirafi na yadda da ni'imar da kai mun ai kaga wannan rusa waccan magana ce ta mutun ya dangana wa kansa abun alheri ko sannan wa a'ata wannan kuma abu'u bi dhanbi ina kar aidan ina i'tirafi da zunubi na wannan kaga shi ma wato menene rusa jabriya ne tun farko dama da yace a'udhu bika min sharri ma sana'tu kaga bai dangana wa Allah wani abu na abin da ya aikata cewa Allah ne ya aikata ba don haka ya ruguza aqidar qadariya ya ruguza aqidar me jabriya baki daya sai ya tabbatar da aqidar sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai yake cewa fil hadisi sahihi haka yazo cikin hadisi ingantacce an abi dharrin daga abu dharrin al-ghifari radiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam fima yarwi ar-rabbih cikin abin da yake ruwaitowa daga ubangijinsa tabaraka wa ta'ala annahu qala yace wannan dukun hadisi shi a cikin arba'un an-nawawiyya ya ibadi Allah subhanahu wa ta'ala ne ke fadi a hadisi wannan sunansa hadisi wani iri qudsi shi yake cewa hadisi qudsi ma'ana hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ruwaito daga Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya masa ba ta hanyar qur'ani ba hadisin da baya maganar Allah ba ta qur'ani ba ita ake cewa hadisi qudsi Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ibadi inni haramtu adh-dhulma ala nafsi ni na haramta zalunci akan kaina to waye kuma zai ba wa kansa yayi zalunci haramun ne mutun ya aikata zalunci Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya zalunci a kansa haram shi ya fada cewa shi ya haramta wa kansa ba zai zalunci ba inna allaha la yadhlimu an-nasa shay'a inna allaha la yadhlimu mithqala dharra wa ma rabbuka bidhallamin lil'ibad ko dide wadannan ayoyi ga sanan da yawa Allah sun ga ya ga mana baya zaluntar bayinsa to shi inni haramtu adh-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama kuma na sanya shi zaluncin nan a tsakaninku abin haramtawa fala tadhalamu don haka kada ku zalunci junanku kada wani ya zalunci dan uwansa ya ibadi ya ku bayina inji Allah innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar kuna yin laifi kuna kuskure kuna zunubi dare da rana wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'an ni kuma ina gafarta zunubai baki dayansu wala ubali ban damu ba mana ban damu da yawan zunubin ba ko irin zunubin ba duk abin da ka aikata za a iya gafarta maka in ka mutu ne akai Allah subhanahu wataala ba zai gafarta maka shirka ba wancan ko zai gafarta maka in yaso kuma ba zai gafarta ba mun fahimce ne yau amma duk in abu ya kai ga shirka to sai an tuba shi kuma ko a duniya ne Allah ba gafarta shirka haka kai musulmi bai tuba ba sai Allah ya ce a to shikenan an yafe maka bayan mutum ko bai musulunta ba haka ake nufi ba yawa sai ce wala ubali ina abin da ke nufi dai ban damu ba ko ma wani irin zunubi mutum ya aikata ko mai yawan sa fastaghfiruni dan haka ku nemi gafarata aghfir lakum zan gafarta muku ya ibadi ya ku bayina kullukum ja'i'un illa man at'amtu dukkaninku kowa daga cikin ku mayunwaci ne a cikin yunwa yake ba shi da abin da zai ci sai wanda na ci da shi fastat'imuni ut'imkum dan haka ku nemi ciyarwa ta zan ci da ku ya ibadi ya ku bayina kullukum 'arin kowanne ɗaya daga cikin ku a tsirai sai yake ba shi da tufa illa man kasautu sai wanda na tufatar da shi fastaksuni aksukum uksukum ku nemi ci wato tufatarwa ta to zan tufatar da ku ya kun ga dai wannan yana nuna mana me tsantsan tauhidi komai Allah ne yake maka baka da wani abu da zaka zo ka ce ai ni ne nayi ba dan ni ba dawa na bai zama kaza ba to nan Allah yana gaya maka kai din tsirara kake mayunwaci duk abin da ka samu Allah ne ya baka Allah ne tufar da ya baka abinci shi ya tufatar da kai mun gane wannan ya ibadi kullukum dallun ya ku bayina dukkaninku a bace kuke illa man hadaitu sai wanda na shiryar fastahduni to ku nemi shiryata ahdikum zan shiryar da ku ya ibadi ya ku bayina innakum lam tablughu durri fatadurruni ba ku isa ku cutar da ni ba ballantana ku cutar da ni shine fatadurruni ballantana ku cutar da ni ma'ana babu wanda ya isa yayi wa Allah wani abu har a ce Allah subhanahu wataala wata'adha wani abu na cutarwa ya same shi cutarwa ba ta isa ga Allah sai dai mutum ya abin sa ya karata amma ba dai Allah ya cutu da wani abu ba walan tablughu naf'i ba ku kai matsayin da za ku amfane da wani abu ba fatanfa'uni ballantana a ce kun amfane ni ya ibadi law anna awwalakum kai bari ku ji ya ku bayina inji Allah subhanahu wa ta'ala da na farkonku wa akhirakum da na karshenku wa insakum wa jinnakum in an ce na farkonku nan ana nufin tun daga ubanku annabi Adam daga kansa har zuwa jaririn karshe da za a haifa kafin kiyama mun bai jona yawa wa jinnakum wa insakum wa jinnakum da mutananku da aljanunku kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum da zukatansu duk za su zama zuciya iri daya ta wanda yafi kowa tsoron Allah a cikin ku a zabo wanda yafi kowa tsoron Allah wane ne a cikin halittar Allah wanda yafi kowa tsoron Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da a ce duk duniya kowa tun daga annabi Adam har karshen tashin alkiyama a ce duka zuciyar da dan Adam da aljani kowa zuciyarsa irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yafi kowa tsoron Allah kun rike wannan yawa sai ya ce maza da zalika fi mulki shay'a wannan ba zai kara komai a mulki na ba in duk za ku taru ku zama masu da'a gaba ɗayan ku ku zama tun daga annabi Adam har zuwa dan Adam na ƙarshe tun daga shugaban aljanu har zuwa aljanin ƙarshe gaba ɗaya a ce duk zuciyar ta zama mai kyau garai safiya ba saban Allah ba komai sai takawa kamar yadda ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take in kowa haka zai zama wannan ba zai kara wa Allah komai a mulkin sa ba kun ga ashe amfanin waye amfanin mu ne in ka zama mutumin kirki dan amfanin ka ne ba kai wa Allah komai ba da zaka ce ka amfane shi sannan sai yake cewa har yanzu ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki shay'a ta gefe ɗaya kuma da gaba ɗayan ku da aljanin farko da mutumin farko da na ƙarshe da mutumin ƙarshe da ma'ana da mutumin farko da mutumin ƙarshe da aljanin farko da na ƙarshe za ku zama akan zuciyar wani wanda shi yafi kowa fajirci yafi kowa fajirci da saban Allah a ce dukkanin ku haka kuke to wannan ba zai rage mulkin Allah da komai ba Allah yana nan a matsayin sa na mai mulki cikakken mai sarauta baya bukatar ku ko da ku ko ba ku shi sarki ne ko da ku ko ba ku mulkin sa yana nan zai gudana ko kun yi da'a ko ba ku yi da'a ba abin da ya rige shi ashe in kun yi da'a amfanin waye amfanin ku in kun yi saban Allah kanku ku za ku sami wannan zunubi to sai yake cewa ina ne sai shi ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum da na farkonku da na karshenku wa insakum wa jinnakum da mutananku da aljanunku ijtama'u za su hadu fi sa'idin wahidin abigire guda su taru inda da fili farfajiya guda daya da za ta dauki kowa da kowa kuma akwai din agun Allah babu abin da ya gagare shi ya tara mu baki daya kamar yadda zai tara mu ran tashin alkiyama inda anan duniya za ku hadu ri guda da na farkon duk su zo na ƙarshen ma da za a halice su duk su zo yanzu su tsaya lokaci guda fi sa'idin wahidin fasa'aluni kuma kowa ya daga hannunsa ya ce ya Allah abu kaza nake so babu sharadi inda kowa zai tambayi duniya wannan duniyar da muke ciki ita yake so a bashi gaba ɗayanta ba fili ba ba gida ba ba mota ba ba mata ba kawai ya daga hannu ce ya Allah duniyar nan gaba ɗaya a bani guda ɗaya kowa da zai roƙa fa a'taitu kulla insanin mas'alatahu in baiwa kowanne mutum abin da ya tambaya duk abin da mutum ya roka a dauka duk a bashi ma naqasa zalika mimma indi wannan abin ba zai rage wani abu daga abin da na mallaka ba illa kama yanqusul bahru idha ghumisa fihi almikhyat sai idan abinda teku za ta rugu da shi in an jefa wato allura a ciki an cire in dai ka tsoma allura a cikin teku in ka dago ta me zai faru akwai dai wani dugo ɗaya da zai taho sai kuma ya koma ciki wannan jikin allura dai ba abin da zai rage to abin da zai ragu shine wannan kaga kenan dai ba abin da zai ragu wannan ana gaya maka ne ba abin da zai ragu in kowa za a bashi duniyan nan in Allah kuma zai za ku zo ku hadu lokaci guda kun ga sai yace lokaci guda dan ya nuna maka abin ba wai wani ne zai amfani da shi ba wai gidan haya bane in wani ya zauna ko gidan gwamnati in wani ya tashi wani ya shiga lokaci guda kowa ya ce a bashi a dauka a bashi to abin ba zai rage komai ba daga cikin abin da Allah subhanahu wataala ya mallaka ya Allah ya ƴan uwa ya za a yi muna karanta irin wannan a ce tauhidi ba zai shiga mutum ba dole kana karanta wannan maganar daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa Allah ne ya faɗa ka ji cewa kai lalle Allah nan da girma yake Allah nan sama yake da kowa Allah nan yafi karfin wani yazo ya ce shi ma shine shi duk wannan yana cikin abin da ya kamata mutum ya rika hangowa to sai yake cewa yace gamsatan wahidatan nutsu daya tsomawa daya a ciro in dai wani abu zai makale to wannan shine abin da zai iya rigewa to kaga babu abin da zai makale don haka babu abin da zai rige in an ba ku waɗannan ya ibadi ya ku bayina inji Allah kai ku sani fa inna ma hiya a amalukum kawai fa tsakani na da ku ayyukan ku ne uhsiha lakum nake kididdige muku su ku kuka aikata su suna nan alisafa a wurina inji Allah thumma uwaffikum iyyaha sannan zan cika muku su ma'ana zan ba ku sakamakon su kowa ya karbi abiki sakamakon abin da ya aikata faman wajada khairan falyahmadillah duk wanda ya samu alheri to ya gode mu Allah wannan shi ma shine dalilin kawo mana wannan hadisin anan faman wajada khairan falyahmadillah kada ya dangana abin zuwa ga kansa ya ce ai ni ne nayi ba dan ni ba da abu kaza da ba ai kaza ba a'a ya ji cewa Allah ne yayi masa wannan alheri faman wajada khairan falyahmadillah waman wajada ghayra dhalik wanda ya samu wani abu wanda ba wannan ba kuwa fala yalumanna illa nafsa to kada ya zargi kowa sai kansa kuga kowa ya haddace wannan hadisin ai ko kowa an san shi dai ya kamata a ce arba'unun nawawiyya kowa ya haddace ana kawo maka zaka karasa har karshe da larabcin sa baka zuma ta haddace abubuwa muna rike abubuwa sunayen waye sunayen waye kullun ane mana gori da wannan sunan yanbal samari ka zauna ka ji duk an haddace amma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunan sahabbai duk wannan abun to dai ku yi hakuri babban abun dai shine mu fadakar da junanmu gaba ɗaya mu yi kokari mu rike abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana manzon sa sallallahu alaihi wasallam kuma ya karantar da mu dole mu tsaya anan darasin mu na gaba sai mu tashi kan sharhin da yake akan wannan hadisi din gashi nan shi yasa ya kawo fa'u sai ce fa amara subhanahu dan so yake ta'liqi akan waɗannan abubuwa din da ya kawo na daga hadisan da ya kafa hujja da su Allah ya ƙara mana ilimi mai amfani kun ga ilimi irin dadin da yake da shi da gardin da yake da shi in ka same shi kuma ka ji shi musamman ka samu gangariya maganar Allah maganar manzon Allah subhanahu wataala a maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan abubuwa babu abin da ke zama a zuciyar mutum kuma ya masa tasiri mai kyau irin su muna fata Allah mu duke tabbatar da mu akan hanyar daidai Allah ya ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu dukkan abin da zai dagula mu Allah ya kade shi Allah ya yassare mana al'amuran mu Allah subhanahu wataala kuma muke fata ya yassare mana zaman lafiya da biyan bukatun mu da komai da muka sa a gaba wannan bawan Allah yana tambaya to ko da ke tambaya ce bari sai mun gama mai insha Allah sai mu saurara mu ji Allah subhanahu wataala ya yassare mana dukkan abubuwan da suka rikice wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik to wannan yana cewa mallan tambaya ita ce mutum ne ya kade yaro da mota bayan kwana bakwai kuma sai yaron ya mutu shin azumi 60 ya hau kansa eh na'am kwarai da gaske ko bayan kwana bakwai tunda dai abin da ya kai shi asibiti shine wannan bige shi da aka yi ba wani abu ne ya kashe shi ba wannan hatsarin ne yasa ya rasu dan haka akwai kafara akan mutum wannan an yafe masa diya kenan galibi zancen da ake yi waɗanda duk da yake dama ba na ganganci ba ne ana ɗaukar sakisa ne na kuskure to akwai dai azumi 60 ɗin nan akan mutum da zai yi tunda shi ne abin da ake da shi babu bayi da zai yanta mun gane ko yawwa Allah maɗauki ya tsare mu kuma dai wannan duk zai ƙara tuna mana cewa da Allah mu daure mu riƙa yin tafiya a hanyoyinmu cikin natsuwa da kwanciyar hankali musamman masu babur don Allah a riƙa jan hankalinsu cikin nasiha a rika tafiya a hankali musamman hanyoyin nan namu da aka yi yanzu sabbin nan za ku ga fu har ma waɗanda ba sabbin ba duk an bu an babballe kofofi irin wannan abin nan din da aka sa duk sun masu babur sun babballa kawai su haƙƙin su ne dole ta nan za su bi ko ba a hanyar gefen da suke ba in ya taho dole sai ya dawo nan da wani mai tafiya kafa zai zo wannan wurin sai ya zazzage shi sai ya tare musu hanya kuma ga wannan wurin ka'ida shine ka tsaya ka tsallaka a hankali ka tafi wannan rashin tarbiyyar tamu yana cikin mummunan abin da ke dagula mana zama a ƙasar nan wallahi ba inda zaka je ka ga wannan rayuwar ta rashin tsari wallahi irin wannan da muke ciki din nan kullum muna addu'a Allah ya sare shugabanni a daina zalunci amma mu din kanmu ba mu daina zaluncin nan ba irin abin da muke nan shin kyautawa kowa ya ji cewa yana da damar yi abin da ya ga dama ya taka wanda ya ga dama ya zagi wanda ya ga dama ya tafiya yadda yake so ba zancen kaida wannan abin wallahi Allah bai halice mu dan mu zama haka kamar dabbobi ba ajeji muke ba dole mutum ya respectin tsari cewa ga inda ake bi ka tsaya kan daman nan kuma ka tafi a hankali birnin Kudu nawa take da zaka go a ce sai kai awa ɗaya kafin ka kure ta ka tafi a hankali yanzun nan zaka kure ga titunan nan yanzu da sauki zaka je ƙarshen gari gaba ɗaya amma fu mutum ya taso yana hon jijiji in ba kauce ba kai bani hanya kana raza na mutane wasu suna bacci cikin dare amma mutum yazo yana hon fitila ta isa ta haska maka cewa an gano mai babur amma sai an yi hon jijiji duk an damu mutane wannan abun da Allah mai tarbiya mu sauƙaƙe wa kanmu ba daidai bane ba daidai bane mutum ya zama ya mallaki hankalin da zai wa kansa fada wannan yana da kyau kuma shine hankali amma a ce kullun alaƙar ka da mutane shine ba sa jin dadin abin da kake wannan bai kamata ba ta kamata kai kanka kai wa kanka fada cewa gaskiya ba bana kyautawa rika tafi a hankali yara ai ta buge su shi yaro ba hankali ne da shi ba shi ba ruwan sa da wani mai babur na zuwa ba zuwa shi inda yake kawai kamar a cikin gidansa yake haka yanzu nan zai tsallaka titi yanzu nan zai dawo shi yasa a kaida kana tafiya da babur in ka hango yara a titi ka kaddara kawai za su zo su tsallaka daidai lokacin da zaka zo wurin don haka ka tafi a hankali ko ba su gaya maka za su taho ba ka sa rai a zuciyarka suna nan yanzu za su tsallaka in dai ka ga yaro wani lokacin ma baka san da shi ba daga gidansu gashi gidansu kofar titi yake ai kofar gidansu a titi yake yana fitowa zai shiga gidan makauta an aiko shi don haka ba tare da ya duba dama hagu ba ruwansa shi ba bai hankali da zai gane wannan abun ba kai ne mai hankali don haka ya kamata a ce ka kaddara waɗannan abubuwan ka kaddara ga kofar gida can ina zuwa zan ga yaro ya fito don haka kana zuwa kofar gidan ka bi a hankali ka saurara kana tafiya irin yadda zaka iya control daga abu ya fito zaka iya burki yaro ya wuce sai ka tafi me ka samu na cuta idan ka tafi a hankali me zaka rasa in ka tafi a hankali haka shi ne sai mu zo mu shiga irin wannan hali mutum yana tunanin zai azumi ko ba zai azumi ba tabbas ran dan adam fa Allah baya wasa da shi annabin Allah ne sallallahu alaihi wasallam fa ya tsaya gaban Ka'aba yace ya ke Ka'aba na san cewa kina da alfarma kina da daraja amma wallahi ran mumini daya yafi ki daraja ran mumini guda daya yafi Ka'aba gaba ɗayan ta daraja in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai faɗi wannan dan me mutum zai dauki ran mutum ya zama abun wasa kawai ba ruwanka wani ya zama gurgu wani ya yanzu wani ke ce yana ba mu labari a Kano tunda aka hana hakan a chaba din nan sai ka je emergency na asibitin Murtala ka samu kalau da tsafta amma da gaida mutane kawai in ka zo gaida mutane sai dai ta window saboda warin gurin ba za ka iya shiga ba a iya tsaftace shi duk minti biyu an shigo da wani a mace wani gashi ba yadda yake an gurgunta shi duk kuma ba saboda komai ba saboda wannan babur din to dan me zamu zama haka kamar dabbobi ya kamata mu zama muna da tsari muna da tunani mutun ya san cewa ga yadda ya kamata ya tafiya baka bukatar a koya maka ko musamman za ka ga mafi yawan masu hawannan sun riga sun balaga ba wai yara ne kanana su ma irin masu gudun daga gidansu su fito su tsallaka wani wuri ba a'a suna da hankali dan Allah ku yi hakuri mu canza wannan irin tafiya din in an fada anan mun ji mu din a junanmu mu rike wa junanmu wasiya da nasiha in mun ga yana wani yana wannan abun a tsaye da shi ba da fada ba ba da zagiye da shi ma zai ki karba ba a'a ai masa nasiha cewa wannan abun da ake wallahi ba daidai bane kuma a hada kai a unguwa a sa tsarin da wannan abun za a daina shi ai ana yin irin waɗannan abubuwan ƴan unguwa suka tashi tsaye suka yi hada kansu za su iya hada wani abu a unguwarsu ba za a yi musu ba duk wanda zai zo dole a sa masa ka'ida ya tafi a hankali in an hana ba za a yi wannan abin nan din da ake cewa jaki me kuke ce masa kabarin to ko ma me yadda dai kun gane shi ko da ba a yi wannan ba ya kamata mu yi wa junanmu nasiha a sa ka'idoji duk wanda zai wuce a ta unguwa ya zama cewa a ja hankalinsa ya tafi a hankali in ba haka ba kullun ƴaƴanmu a asibiti za su kare kuma me yanzu ka duba ka ga yaro karami an gurgunta shi ya kare shikenan kaga kudin da za a je a kai shi asibitin da za a gyara masa inda ya balle din nan fa ba lalle a same shi ba shikenan haka za a bar shi yaro ya zama gurgu an kara adadin guragu ba zai iya yin wani akwai abin da ba zai iya ba ba laifinsa ba haka laifin wani ne ya mai da shi haka shi yasa da ma shari'a ta dora magana diya din nan in mutum an yi masa irin wannan to a biya shi diyar da za ta rike shi a rayuwa saboda an rasa masa wani abu da zai iya yin aiki wani hannunsa ya rasa ba zai iya aikin da zai iya ciyar da iyalinsa ba da zai girma dole ya zama cewa ubansa ne zai ta kula da shi har ƙarshen rayuwarsa haka wannan ba a kyautawa uban ba ba a kyauta masa ba dan Allah mu rika hangen waɗannan abubuwan ko mutum bai karatu ba akwai abin da ake cewa sanin ya kamata Allah subhanahu wa ta'ala ya sare min abuwa sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyina